ɗan ƙasa da hukuma.
Wadai ke ta daula kan ci, shi ke shin ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiran shi, ka ja ka cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin.
Matsorai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A yi zama na ƙeƙe da ƙeƙe da dume neman mulki. Fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke buƙata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi, saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida, za ka ga su zo da ayyuka in za ka ci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shi ne buƙatarsu.
Muna da ƙarfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki. Mu ne iyaye, mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi. Wane je ka yi rijistar zaɓe, wane ka zaɓan mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha. Mu gaya wa mazajenmu, wane ba kuɗi muke so ba, kwanciyar hankali da zaman lafiya. A matsayinka na mai gidanmu, zaɓan mana abin da ya fi alkhairi.
Yau shirin na ɗauke da tsokaci ne akan kulla alaƙa tsakanin 'yan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a, domin kaucewa yanayin rashin cika alƙawari wanda ke haifar da tauyewar haƙƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakacinmu.
Adirta akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurti da yawa. Rikici duka su ke jawowa, kuma ta su hana su da gaggawa.
A sare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya, yanayin alaƙa tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya, la'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙƙoƙinsu a wuyan hukuma. A shekara ta 2023 wato baƙi kenan idan Allah ya kai mu, za a gudanar da babban zaben kasar karo na 7 tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula. Daga wancan lokaci ne 'yan siyasar ke yi wa 'yan ƙasa alƙawarin kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu. Amma har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata. Sai dai ƙungiyoyin ci gaban demokuraɗiyya a Najeriya sun ce lokaci ya yi da al'ummar ƙasar za su sake salon alaƙar su da 'yan siyasa, musamman masu neman riƙe madafun iko. Kamar Abdulrazak Alƙali shi ne shugaban ƙungiyar OSHEN da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokuraɗiyya.
So abinda ya kamata a yi shi ne tunda yanzu an ƙara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokuraɗiyyar. Akwai batutuwa da muke ta ƙoƙari mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu mu assasa, wanda zai ba jama'a dama a yi zama na ƙeƙe da ƙeƙe da dume neman mulki. Shi amfani da damarsu da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization, wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko ɓangare kamar region ko kwamiti na dattawa. Ya kamata a rinka zama da wannan 'yan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke buƙata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi. A duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi bincike kan menene bukatun wannan yanki namu, saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida, za ka ga su zo da ayyuka inda suke samo su, mu su 'yan majalisa sukan zo da constituency project. Constituency project ɗin za ka ci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shi ne bukatarsu ba, sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan, kuma wataƙila akwai bukatarsa ma a ciki. Za ka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba, amma za ka ga ya kafe aka sun kafe akan su. To ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan, tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta yi ba, amma jama'a su rinka yin samun haɗaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su rinka haɗa kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu muhimmanci.
Haka fa, amma wasu akan ce idan ɓera da sata ita ma daddawa na da wari, domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka ci karfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa
shi kansa wanda mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me zai iya yi mare da zai iya yi ba to kaga in har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai mata kaman batun tsaro to amma ba anan gizo yake sakar ba su wayannan yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa yan siyasar mu ba sa wannan sai dai ka ga kuɗin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai ga an tsawon buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken ɗinki ko wani abu a zo a kashe shi wanda za a ɗauki hotuna na jama'a kullum shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata.
Sallah kyauta. Na gaba a cikin shirin za mu ji abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zaɓe na 2023 la'akari da ƙalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya ji to haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. Ya zamanto da ne mai himma bisa tawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ta ta zama a cikin
madalla masu turare rashin sauke nauyin da yan siyasa kan ɗauka a yayin zaɓe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da ciwon lafiya da sauransu. Barista Amina Umar Hussein ta kungiyar lauyoyin mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci.
To idan ka duba zaka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba daya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara. To me ya kamata ne? Abin da ya kamata ne shine ya kamata saboda abu kalla abu guda uku. Na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki. Na biyu mu ne iyaye mu zamu gaya wa ƴaƴanmu abin da ya kamata su wane je kai rijistar zaɓe wane ka zaɓan mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha. Mu muke da mazaje mu matan aure ne mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaɓan mana abin da ya fi alkhairi. Idan za mu dage mu mata mu gaya wa maƙotanmu mu gaya wa ƙawayenmu wallahi za mu iya canza Najeriya ta dawo Najeriya da muke mafarkinta a baya. Tunda shekara 30 da suka wuce ba mu san wani tsoro ba ba mu san sace mutane ba ba mu san garkuwa da mutane ba ba mu san a saka bom ya tashi ba duk ba mu san komai ba muna cikin aminci. Yaron ka dan shekara 3-4 zai tafi makaranta kusan kilomita ɗin shi kadai ya je ya dawo amma yanzu ba a haka. Saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da ƙarfin da zamu iya canza wannan halin da muke ciki. Mu fito mu juyin juya hali mu fadakar da ƴan uwanmu mu fita mu kada ƙuri'unmu mu gaya wa ƴaƴanmu da mazajenmu da maƙotanmu mu zo mu zaɓi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba. Ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan ƙalubalen.
Amina Umar Hussein kenan sakataren rashin jihar Kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyin mata zalla ta Najeriya. Yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ka kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba, ƙanshin bai fi na komai ba.